Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato boahausa.com o sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa wani kwamiti don ya yi bincike akan ba da belin waɗanda suka sa wa ɗalibar nan Zainab Aliyu kwayoyi a Jakarta. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa matsalar tsaro musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane na ci gaba da ta'azzara duk da irin matakan da hukumomi suke ɗauka. To ko me masana tsaro suke cewa?
Saboda yau abubuwan da yake faruwa shi ko kai waye ko me matsayinka a Najeriya baka wuce ba yau a kan titi a bi a kama ka kaman akuya a kai ka sai an biya kuɗin kwanta sannan a sarge ka.
Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar. Lambar da za ku kira ita ce 2022052655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugaban Venezuela na ƴan gurguzu Nicolas Maduro ya ci gaba da kankama mulkin kasar a yau Alhamis, inda ya kira da dakarun kasar da su yaƙi duk wani yunkurin juyin mulki baya ga shugaban na ƴan adawa Juan Guaido ya gaza samun goyon bayan dakarun. Kwanaki biyu da aka kwashe ana zanga-zanga a birnin Caracas sun janyo ƙazamin faɗa tsakanin magoya bayan Guaido da dakarun na Venezuela, amma manyan sojojin ƙasar ba su kai ga amsa kiran da Guaido ya yi musu ba na su goyi bayan Maduro. Miliyoyin 'yan Venezuela sun kasance sun gaji da cikin wannan matsala da suke ciki, wanda ya kai ga sun shiga cikin wani hali na ƙarancin kayan abinci da kayan kiwon lafiya na marasa lafiya da kuma matsalar ɗauke-ɗauken wutar lantarki akai-akai sun gudu daga wannan ƙasar. Shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka, Jerry Nadler, ya ce lokacin da Attorney General William Barr zai fito yi bayani na nan tafi. Kalaman na Nadler na zuwa ne bayan da Barr ya ki bin umarnin da ke bada cewar da ke da nasaba da rahoton kwamitin Robert Mueller na bincike da aka yi a kan katsalan daɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Shi dai ba ya ki bayyana ne a gaban kwamitin a yau Alhamis, inda ma'aikatar shari'ar Amurka ta ki amincewa wani ma'aikacinta ya fuskanci tambayoyi daga kwamiti na Shinadla. Baya ga haka, ma'aikatar ta shari'a ta wuce wa'adin da aka ɗauka mata na kwanaki don ta miƙa cikakken rahoton na Mueller wanda ba a tace ba. Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arziki da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis da ta baiwa su wasu ƙasashe da suka fi sayan man ƙasar ta Iran a cigaban hanyar damar cigaban kasuwanci da ita na harkar mai, a yayin da aka kawo ƙarshen wa'adin matakan akan ƙasashe takwas da ke hulɗar mai da Iran. Sakatare Mike Pompeo ya ce Amurka za ta ƙara tsananta matakan tsaro na matsin lamba akan gwamnatin ita Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira waɗannan matakan cika alƙawali da gwamnatin Trump ta yi na daƙile harkar kasuwancin Iran kwata-kwata da hana gwamnatin ƙasar hanyar samun kuɗaɗen shiga da take buƙata don ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da mutsu da kuma ainihin aiwatar da yaƙe-yaƙe a ƙasashen ƙetare. Wannan matakin na yau shine na baya-baya cikin jerin matakan da Amurka ta ɗauka tun bayan da shugaba Trump ya fara mulki bisa alƙawalin fidda Amurka daga jerin ƙasa daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta taimaka mashirin matakan nukiliyan Iran. Ita kuma Iran a sassauta mata matakan kariya tattalin arziki a kanta. Shugabannin majami'ar cocin Katolika na ƙasar Sri Lanka sun soke sujadar ranar Lahadi na wani mako mai zuwa. Sun ambata dalilan tsaro da ya bayyana hare-haren da aka kai a watan da ya gabata a majami'u da otal da suka yi sanadiyar kashe mutane 250. Wani mai magana da yawun majami'ar Columbus ne ya yi wannan sanarwar a yau Alhamis. Ya ce bisa ga babban dalili ba za a samu gudanar da wannan sujada ba. Ba za a gudanar da taron sujada ba a ranar Lahadi kamar yadda aka shirya.
Yusuf Aliyu Haran dake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ni daga Abujan, Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta kafa wani kwamiti mai mutum 7 da zai yi bincike akan bada belin ma'aikatan filin jirgin saman Malam Aminu Kano da ake zargin su ne suka sa ƙwayoyin tramadol a jakar ɗaliban nan Zainab Aliyu da aka kama a Saudi Arabia. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Wannan kwamiti na mutum 7 da aka kafa a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattawa, Sanata Bukola Saraki, ana so ya binciko dalilin da ya sa wasu ma'aikatan filin jirgin saman Aminu Kano da ake zargin su ne suka dasa ƙwayoyin tramadol a jakar Zainab Aliyu da aka sako ta daga ƙasar Saudiya suka samu kubuta ta hanyar beli da aka ce sun samu a kotu. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine mataimakin shugaban kwamitin.
Ba dalilin da su dan ko alƙasan alƙali shine damusa ne ba da beli, amma ba za ka ba da belin da ake da shari'a da wata bayar Allah ko wani bayan Allah ko bayan Allah da suke cewa idan aka samu kuskure daya za a kashe su ne a can garin. Ai sai ka tsaya ga me akai a can wurin kafin anan. So gaskiya Najeriya da ita a gwamnatin tarayya da ma'aikatan gwamnatin tarayya sun yi kokarin su a gani a gyara wannan abu, kuma na godewa duka wanda suka sa hannu, misali 'yan social media da 'yan boko nan, 'yan makaranta, 'yan uwanta da sauran mutane da suke da kishi, maza, mata, malamai, kowa ya nuna damuwarsa. Wannan ya kara mana wani abu ɗaya da na ji daɗi, yanzu muna ƙara kishin al'ummarmu. In kin ture ne mutum ɗaya ka taba ya saka ji kowa na iyo. Fatan mu yanzu wannan zaman lafiya, rikicin da ake ta samu da masu kwace mutane, kama mutane su kan daga da su da kuma rikici da ake a zamfara sauransu. Shi ma muke roƙon Allah ya taimake mu da addu'a a samu zaman lafiya. Kasan ta cigaba saboda President Babu Buhari yana da burin kawo cigaba da taimaka al'umma da ƙasa gabaki ɗaya.
Menene kundin tsarin mulki ya tanada ne akan irin wannan laifi? Ƙwararre a bitar kundin tsarin mulki, barista mai nasara Kogo Ibrahim, ya yi nazari.
A ƙarƙashin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya, ba laifi ba ne a ce an ba da su beli. To amma abu ne mai hatsari a ce irin wannan laifi, idan aka yi la'akari da ƙarfin laifin, musamman ma na ɗaya ya shafi cin zarafin ita wannan baiwa Allah da bata ci bata gani ba, da kuma cin mutuncinta a matsayinta na ɗan adam tukunna, daidai da sashe na 33 da 34 da 35 na tsarin mulkin Najeriya. To anan ya kamata kuma a la'akari da wani abu ne na abin kunya wanda ake jama al'ummar Najeriya, daidai da sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya da ya magana manufofin harkokin ƙasashen wajenmu, wato taswirarmu na kare mutuncin 'yan ƙasarmu da kare mutuncin ƙasarmu da kuma kare al'adunmu da kare kuma mutuncin al'amuran da suka shafi mutanen Afirka da kuma kare dangantakanmu da wasu ƙasashen duniya. To abu ne wanda zai iya gurɓata duk waɗanda suke matakai na hudu ne ƙarƙashin sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya. To idan aka yi la'akari da wannan, ba za a yi amfani da hurumin sashe na 36 na tsarin mulki a ce za a ba su beli ba, domin sashe na 45 na tsarin mulkin Najeriya ya ce ko menene haƙin kan dan adam a ƙarƙashin dokar Najeriya. To za a daki take wannan haƙin a ki baka shi, idan baka haƙin nan zai kawo cutuwa ga al'ummar Najeriya, wala Allah ta tsaro da taɗin kansu da zaman lafiyarsu.
Majalisar dattawa ta ba wannan kwamiti kwana 7 domin yayi bincike ya miƙa rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa matsalar tsaro musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane na ci gaba da ta'azzara duk da irin matakan da hukumomi suke ɗauka. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, a baya-bayan nan an yi garkuwa da magajin garin Daura Alhaji Musa Umar, sannan a jihar Zamfara an yi garkuwa da wasu malamai da kuku-kukun wata makarantar mata. Aya Komodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, mai fashin baki ne a fannin tsaro, na ganin lokaci yayi da za a yi garan bawul ga fannin tsaron Najeriya idan har ana so a shawo kan wannan matsala. Amma ya fara bayani ne kan girman wannan matsala kamar yadda za ku ji a hirarsu da Mahmud Lalo.
Wato idan ka duba abubuwan ma wani lokaci sai ka duba kamar ma ba gwamnati, dalili ko shi ne dole shugabanni su hattara su tashi tsaya su kare haƙƙin talakawan da suka yi layi suka sha wahala suka zaɓe ba don komi ba. Saboda yau abubuwan da yake faruwa shi ne ko kai waye ko meye matsayinka a Najeriya, baka wuce ba yau a kan titi a ji a kama ka kaman akuya a kai ka sai an biya kuɗin fansa sannan a karɓo ka, bayan haka kuma kayan mutane da ake lalatawa da sauransu.
Me kake ganin yake ƙara ruruta wutar wannan matsala idan muka yi la'akari da cewa gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta kamar yadda rahotanni ke nunawa?
Abin da yake kawo wannan abu shi ne su jami'an tsaro a shugaban kasa Muhammadu Buhari dole ya tashi ya tsaya ya jajirce ya sa idan akan waɗannan jami'an tsaro da sojoji da sanda da FSS da duk wani wanda yake da haƙƙi na tsaro a Najeriya. Alhamdulillahi shugaban kasa yana bakin ƙoƙarin shi yana ba da kuɗaɗe da sauransu, to amma bai tsaya a nan ba, dole sai ya yi bibiya. A yau a Najeriya in ka ɗauki ciki ka ba mutum ya je maka aiki, ina tabbatar maka idan ba ka bi sawunsa ba to wannan abubuwan ba su faru, saboda cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin kitatun 'yan Najeriya, ya zama mana wani kansa. Wannan shi ne kawai abin da yake faruwa.
Kamar kana daga cikin masu ra'ayin cewa kenan a yi sauyi ko garan bawul ga shugabannin hukumomin tsaron ƙasar kenan?
Kwarai da gaske ya kamata a canja su, a kawo yara masu jini a jika, a kawo yara da su sun yi bakin ƙoƙarin su. Dalili ko shi ne sun yi yaya da za su yi, yanzu ma yana nuna maka cewa duk wasu dabaru da waye nasu ma riga ya kare sun kurus, saboda haka sun samu mutane wanda suke cikin wannan ayyuka masu amana sun yi iya bakin ƙoƙarin su da muke da su iya bakin ƙoƙarin su ba, amma dole a canja. Dalili ko canjin ne yana da kyau, wannan yana da nasa tunani, wancan ma yana da nashi tunani, yayin da aka kawo sabi aka zuba ina tabbatar maka za su iya baki ƙoƙarin su, kuma za a samu bakin garin kuma kwalliya za su biya kuɗin sabu. Kai dai kaga irin abubuwan da suka faru, yanzu ta kai hatta cikin Daura aka je aka samu mutum aka ɗauke shi. Abin da ke faruwa a birnin Jari, abin da ke faruwa a Zamfara, abin da ke faruwa daga Kaduna zuwa Abuja, wannan ba abu ne mai kyau ba, wannan abin tashin hankali ne, wannan abu ne wanda yake dole ya sawo duk wani ɗan Najeriya hankali.
To a naka tunanin baya ga fannin jami'an tsaro da shugabanni na fannin jami'an tsaron, kamar wani rukuni ne kuma a cikin al'umma kake ganin yana da rawar da zai taka wajen shawo kan wannan matsala?
Dukkan ɗan Najeriya yana da nashi gudunmawa da zai ba, sannan kuma iyayen ƙasa da malamai da shugabanni dole ne a kira su a sa su a ciki su zama stakeholders, wato su zama to masu ruwa da tsaki akan wayannan abubuwa da suke faruwa. Matukar ba a kawo su ba, kowane irin jami'an tsaro ka kawo, kowace irin bindiga ka kawo, ina tabbatar maka wannan abu da za a daina yi ba za a ci gaba da yi. Saboda haka dukkan ɗan Najeriya da dukkan malamanmu da sarakunanmu da iyayen ƙasa dole a kawo su a cikin wannan, su zamanto suna cikin waɗanda za a yi wannan tafiya da su, kuma ya zamanto su ma suna da haƙƙi a matsayinsu na shugabanni. Ina da cewa idan aka yi haka, to insha Allah ina da za a gane bakin zara.
Eya Komodo Ahmad Tijani Baba gamawa mai ritaya kenan yayi karin haske akan cigaba da ake samu kan matsalar tsaro a Najeriya. Kan wannan batu zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu bude layukan mu saurari wannan waka.
Wayyo are wa wayyo are wa na bani tausayi. Yankin arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
naji muna gani yan arewa za a dakas da yankin arewa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Dawa muke magana daga jihar Jigawa.
Muna magana da Ismail Baram daga jihar Jigawa.
To Ismail, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Wato ni abin da nake gani shine abu na farko dole ne sai an yi garan bawul a jami'an tsaron kasar nan. Na biyu sarakunan gargajiya dole akwai munafurci akwai makirci a irin waɗannan abubuwan da ake hukulawa. Wallahi tallahi in dai ba tsaya an ɗauki matakin da ya dace ba ina tabbatar da kare ba.
To amma baka ganin cewa su sarakunan gargajiya da jami'an tsaron suna iyakacin bakin kokarin su wajen shawo wannan matsala?
Suna koya kokarin su wasu amma wasu ana tuka ne suna warwarewa. Domin za ku abinda za ka kalla shine za a zo za a kai hari kafin a kai harin har su mutanen da za su harin wasu samu labarin da za a kai hari har su gudu. Haka in ba haɗin baki ya wanda zai faru. Sannan bayan haka su wasu sarakunan gargajiya nan suna zuwa da su in ba ka manta ba kwanakin baya abin da ya faru a Zamfara nan kana ji irin furucin da aka abin da aka fara yi amma kana ji irin bayanin da suka fara fitowa an kama hakimai guda uku fi sabilillahi inda an tsaya an yi abin nan.
Hello da wa muke magana daga jihar Adamawa?
A ciku da sanin daga Adamawa.
To a ciku ko zaka dan rage radion ka?
Bari maka kusa.
Yawa.
Gullumakoci.
Hello, da wa muke magana daga jihar Sokoto?
Kana magana da Alhaji Muhammadu Bello Gurgu.
To Alhaji Muhammadu da Allah ka rage radion ka.
To masha Allah.
To menene ra'ayin ka? Lafiya kalau.
To ra'ayi na game da tsaron Najeriya akai da ba za a samu nasara samun tsaron Najeriya ba sai an dawo da martaba sarakuna gajiya.
Aji Muhammadu, idan kana so mu saurare ka, ka rage radion nan naka.
To masha Allah.
To muna jin ka.
Na rage radio.
Muna jin ka.
Nace matsalar tsaro ta Najeriya sai an maida martaba sarakunan gargajiya za a cimma nasara. Siyasa ta riga ta shiga ta yi katutu ta bata tsarin Najeriya ga baki ɗaya ba ma cikin turbanmu gaba ɗaya da mu da shugabannin babu wanda ya san inda aka dosa.
To yanzu ina mafita.
Sarki na tsoron ya yi abu kaza wannan ɗan siyasa ya zo ya ci zaɓe ya kore shi. Wannan ya zo ya kore shi wannan a'a ya cire shi a mukamin shi ya mai da shi mukamin wannan toro duk babu abin da ya jawo mana wannan bala'i a Najeriya in ba siyasa ba.
To Alhaji Muhammadu, ina mafita?
To mafita sai addu'a amma don Allah 'yan siyasa su dubi girman Allah su zauna su ceto talakan Najeriya a cikin mawuyacin halin da yake ciki. Saboda
to mun gode daga jihar Sokoto, bari mu je Kaduna. Wa yake kan layi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mu wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, da rediyo da rikon kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu?
Gaskiya al'amari mun fa Allah ne fa gaba daya. Saboda ni abin da nake gani, duk wani abu da kai kake a matsayin ka dan Adam, to ya kamata ka tuba ka gane shi irin saban Allah da ake, da abubuwan da yake Allah zole ya jarabce mu da irin wannan abubuwan. Kashe mutum ba wani matsala bane, dan mutum ya samu kuɗi zai dauki jariri ya je kashe. Zaka je ka kama mace kai zina duk abin da ga dama, karamar yarinya duwatsin nan gashi nan ƙasa abubuwa ya riga ya yawa. Dan haka ni ina kira ga al'ummar Najeriya, wallahi mu koma ga Allah. Duk mun saki Allah ne, mun tsaya wa shugabanni su da za su kula da mu, su da za su kawo mana tsaro, su da za su kawo mana security, duk ba a nan gudun yake ba a nan gidan ke saka ba. Mu koma ga Allah kawai, kuma duk abin da ya san mutum yana yi mara kyau to ya tuba ya jera kawai ta ce mafita. Amma wallahi wannan kama-kaman da muke abin da
to mun gode daga jihar Kaduna, kuma bari mu leka jihar Adamawa. Wa muke da shi a kan layi daga Adamawa?
Alhaji Umaru Abubakar Sokoto ne.
To Alhaji Umaru Abubakar Sokoto, menene ra'ayinka?
Wallahi na dade ina neman ku sai yau Allah ya sa ni same ku.
To muna sauraron ka, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
A ni ra'ayina maudu'in kamar abin da ya shafi zamfara.
Gaba ɗaya arewacin Najeriya ma gaba ɗaya ake magana da matsalar tsaro.
To matsalar tsaro dai a Zamfara kam na san ne wanda duk ya haddasa wannan abun, gwamnan jihar Zamfara shi ya haddasa mana wannan fikina duka.
To me dalilin ka na fadar haka?
Dalili na saboda ya dauki matasa ya saya musu babur sun shiga daji suna karkashe Fulani suna kawo shanunsu, shi ya kawo wannan musiba duka.
To ina mafita? Menene mafita?
Amma fita mu koma mu yi sulhu tsakanin mu da sarkin Gumi. Yayi sarkin Gumi ya tare yaran Fulani da na Hausawa, suka rantsa da Qur'ani za su tsaya su yi tsakanin su da Allah. A komo a nemi sulhu ka a bata tsakanin Hausawa da Fulani shekara ɗaruwa suna zaune lafiya ƙalau, wannan matsala ta zo ta shiga gaza. A nemi su a yi sulhu a zauna lafiya.
To madalla, to daga jihar Adamawa kuma bari mu sake koma jihar Kaduna. Waye a kan layi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Awal Tela Gimba daga nan karamar hukumar Sobo cikin jihar Kaduna.
To Awal, menene ra'ayinka?
Ni a ra'ayina na Awal Tela Gimba ni ina ganin gaskiya ma.
To Taraba, wa muke da shi daga jihar Taraba?
Alhaji Dan Maliki daga jihar Taraba, karamar hukumar gasar a garin Tilla.
To Alhaji Dan Maliki, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne?
Ra'ayina shine gaskiya shugaban kasa ya tsaya ya duba matsalan tsaro kan gaskiya ta barbare. Sai dai tunda Allah ya kawo shi akan wannan lokaci ne, to sai ya yi hakuri shi ma kuma ya tsaya ya duba. Idan ma wani canji za a yi daga cikin jami'an tsaron, to a san irin canjin da za a yi. In ma kuma daga tsakanin sarakuna ne da gwamnonin za a tsaya a duba, duka sai a tsaya a duba. Kuma yana da kyau dai kan gaskiya shugaban kasa ya yi haƙuri da maganganun jama'a ya tsaya a duba. Allah ne ya kawo shi wannan lokaci ne, ba yadda zai yi kawai, sai dai addu'a.
To mun gode daga jihar Taraba, kuma bari mu leƙa jihar Kebbi. Hello, salamu alaikum, wa muke da shi daga jihar Kebbi?
Kana magana da Yusuf Yalo Zamari.
To Yusuf Yalo Zamari, menene ra'ayinka?
Abin da nake gani abin a ra'ayi a shi ne cewa shugaban kasa yana iyakan kokarin shi ma'a kuma iyakan yin kasu. Amma inda fata take shi ne cewa su hakiman nan suna dubin sun san mutanen da ke wa'annan ta'addanci, su nuna su yo su kunyar sakamako. Shi ya sa ake gani kusan hakunta a ce ganin laifinsu. A bayan ba ta haka ba, su kansu a ɗan ba da abuwa da ya
to to daga jihar Kebbi, bari mu leƙa jihar Jigawa. Waye ne ya kan layi daga Jigawa? Hello? Hello, a muke da shi daga jihar Jigawa. To muna godiya kwarai da gaske da daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar ƙasar Ingila sun kama hanyar ficewa daga gasar cin kofin zakarun Turai ta bana, a bayan da ƙungiyoyi biyu na Tottenham da Liverpool da suka rage a gasar duk suka sha kashi a wasannin zagayen kusa da na ƙarshe da aka fafata a wannan makon. A wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar da aka fafata a jiya Laraba, Barcelona ta karbi bakuncin Liverpool a Nou Camp, ta kuma doke ta da ci uku da nema, bayan da a ranar Talata Tottenham ta sha nata kashin a cikin gidanta, sa'ad da ƙungiyar Ajax ta kasar Holland ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. To koyaya manazarta sha'anin wasanni suke ganin yiwuwar kai gaci ga waɗannan ƙungiyoyin? Tambayar kenan da na yi wa Umar Faruk Bokoyom, wani ɗan jarida kuma mai sharhi akan lamuran ƙwallon ƙafa.
To hakikanin gaskiya ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham an fi ganin yiwuwar wucewarta idan aka yi la'akari da ƙwallon guda ne aka zo aka ci ta a gida. Duk da yake ƙwallon gudan yana matsayin ma'ana ƙwallo biyu a ita dokar koyin zakarun Turai ma'ana away goal. Kuma ita za ta tafi Holland, to saboda haka akwai yiwuwar cewa akwai 'yan wasanninta wayansu kaman guda ɗaya ko biyu haka irin su Song, wanda ake dubawar cewa in ta je can kasa Holland za ta iya taka leader ta yayi wanda ta taka a gida. Idan muka dawo bangaren Liverpool, ita kuma a wasan ta buga da ita Barcelona a jiya a Camp Nou, akwai yiwuwar cewa idan Barcelona suka zo Ingila abu yana iya juyewa, tunda ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta iya abin da ake cewa comeback in makayi wasan da ta bugawa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan a cin kofin zakarun Turai wasu shekaru suka gabata, tana da irin wa'annan, tana da wannan tarihi.
A wani labarin kuma, hankali ya so makarkata ga mai horar da 'yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp, wanda ke fuskantar barazanar barin kungiyar akan tilas sakamakon alƙawarin da ya dauka a farkon zuwansa kungiyar. Klopp, wanda ya koma kungiyar a watan Oktoban shekara ta 2015, ya yi alkawarin ciyowa kungiyar kofuna a cikin shekaru hudu na kwantaraginsa. Akasin haka kuma ya ce zai bar kungiyar zuwa Switzerland. To sai dai yanzu haka kungiyar wacce ta kai har a wasan karshe ta gasar zakarun Turai a bara, tana kan siraɗin karkare kakar wasanni ta bana ba tare da kofi ko ɗaya ba, duk kuwa da namijin kokari da bajintar da ta nuna a kakar wasannin. Yanzu haka dai Liverpool din tana ta biyu ne a teburin gasar Premier tare da bambancin maki ɗaya tal tsakaninta da ta samanta Manchester City, wacce ta tamke da marar lashe kofin gasar karo na biyu a jere tare da sauran wasanni biyu kacal na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice.
Hukumar kasar China na amfani da wata gagarumar manhaja wajen gano musulmai da yi musu bincike a kansu da kuma tsare su a arewa maso gabashin Xinjiang, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta hukumar ta Human Rights Watch da ake kira HRW a takaice. Kungiyar da ke da mazauni a nan birnin New York ta faɗa yau 2 ga watan Mayu cewar hukumomi na amfani da wannan manhajar wajen samun bayanai daban-daban masu yawa daga jama'a daga na birnin Shanghai. Shugaban Venezuela na 'yan gurguzo Nicolas Maduro ya ci gaba da ƙanƙamai mulki a ƙasar a yau Alhamis, inda ya kira da dakarun ƙasar da su yaƙi duk wani yunƙuri na juyin mulki, baya ga shugaban da yake neman ɗan annan adawa Juan Guaido ya gaza samun goyon bayan dakarun ƙasar. Shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka, Jerry Nadler, ya ce lokacin da Attorney General William Barr zai fito ya yi bayanai na nan tafe.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, da Dex da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyar Mutian. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.